يا الله يا الله نهكا الله نيكي لين ركا بروتكا تنتهيبا كودا مها تنبيا نكيدا كودا مها تنبيا نكيدا منيني دنيا منيني دادين دنيا
Yaushe ne Hillary ta fito? Ta gwagwarmaya, ta jiya kuma ta janyo ruwa wanda har ana ganin kusan za ta kayar da opponent ɗinta nan.
Maza ne yawancin delegate na party daga ward level, za ki ga maza ne. Ba a ba ma mata zarafi su zama delegate.
Da zamani da lokaci ya canza da ilimi sai ya zama to a cikin siyasa mata su sami, saboda ne akwai sassoci wanda yake buƙatar kula na matasa da mata wanda matan su suka fi sani.
Masu saurara, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau ya rage kwana 16 a gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun tarayyar Najeriya makonni biyu bayan nan a gudanar da na gwamnoni da na majalisun jihohi. A ci gaba da nazarin matsayin takarar mata a wannan zabe da kuma abin da za a iya yi a cikin wagegen gibin da ke akwai tsakanin takarar maza da ta mata. Bakin da muka gayyata sun bayyana abin da ya bambanta takarar mata da ta maza a siyasar Najeriya. Ga wacce ne mu Zainab Babaji da ci gaban tattaunawar.
To Hajiya Binta Kabir, barin dawo gare ki. Kina faɗakarwa musamman ta yadda mata za su samu gurabe a harkokin siyasa saboda kare haƙoƙin mata. Kin ji bayanan da suka yi. Kina ganin kaman matan nan yanzu kansu ya waye ta yadda za su fito domin su kare sauran ƴan uwansu mata. An ba da misalai kaman ita ƴar takarar gwamnatin jihar Adamawa Binani kenan, akwai kuma ita Pauline Talin da sauran mata dai. Kina ganin kaman bisa ga faɗakarwan ku mata kansu ya waye kuwa?
Na ci magana da duka abokan tattaunawa na suka yi, kuma kowane ina so in dauki wani abu da zan yi magana akai. Kamar shi namijinmu Malam Ridwan da ya magana akan cewa ai siyasa gwagwarmaya ne su shiga a dama da su su nemo matsayi wa kansu saboda ba appointment ba ne. Na yadda, amma ina fatan kana sanar da cewa matan sun shigo sun kuma yi gwagwarmayan kuma an deny ɗin su, zan baka references. Kaga kafin shiga references din, kafin a yi references din ba wai ba sa fitowa ba ne. Ni ina yabawa makwazo na matan Najeriya saboda ni da sun biye yanda ake musu da za su koma ne su yi bacci. Amma da yake suna son a taso din a yi, kuma ina ganin kwazonsu kuma ina yaba saboda ni ko duniyar da ta fi mu ci gaba. Kamar America, yaushe ne Hillary ta fito? Ta gwagwarmaya, ta jiya kuma ta janyo ruwa wanda har ana ganin kusan za ta kayar da opponent ɗinta nan. Amma mene ta nuna wa mata a duniya cewa mata suna da matsayin da za su iya, wanda ya ci California? Ka gane ko? To idan muka dawo da Najeriya, yanzu haka a statistics ɗin zan gaya shi ne wajen mutum 109 su ne senators gaba ɗaya, a cikinsu mata 9 ne. Kuma ba don ba su fito ba a majalisa. Sannan idan ki duba a cikinsu akwai 20 da akwai mutum 360 House of Reps, amma guda 27 mata ne. Ba su fito ba ne? Sun fito. Amma menene? An riga an ba da wani irin fuska na cewa wanda ya riga ka bacci ya riga ka tashi. Ai tun farko an san mata iyaye ne a gida, mu ba mu ki ba mun yarda. Kuma an san da matan ce matan, an bar su ne a ta baya na tarbiyya da kula da gida. To da zamani da lokaci ya canza da ilimi sai ya zama to a cikin siyasa mata su sami, saboda ne akwai sassoci wanda yake buƙatar kula na matasa da mata wanda matan su suka fi sani. A wancan ƙasashen ana ba su dama, ba a danne su. Misalin da ni a nan shi ne, akwai Aisha wadda ta contesting governorship election a 2019, ta ci Taraba, ta ci. Aka zo aka kiya kai kotu, ta ci. Amma menene? Within the party sai aka zo aka ce mace ce, yaya za a yi sarakuna su zauna suna kallon ta a matan gwamna, bayan muna da al'ada aka rarrashe ta aka ba ta senate. Wannan ma za a ce bata fito ba ne? Ta fito. Amma me aka yi? An daina ta, aka nuna mata al'ada da culture, kuma mace Na biyu misali shine akwai wata Patricia Etes speaker 2017 kafin hawon Bankole Jinedi Dan Bankole a lokacin saboda minority na representation women in the National Assembly suka yi mata cewa suka danne ta da ya zama sun mata yawa sun fi karfin ta opposition ya fiwa saboda karancin mu tana ji ta gana gani haka aka sauke ta wannan ma bata fito bane ta fito wannan danniya ne bayan wannan akwai a wani misali na wannan mata da ake kira a Benue State wannan honorable Patricia Oga wannan matan ta contesting wannan ta contest for senate and she won amma kashin ta sai aka ce ta yi hakuri ta dawo party sai aka bata women leader wannan ma duk ba su fito bane again presently akwai honorable Natasha Kogi State Central she contested as a governor and now she's contesting under PDP tana contesting for senate a lokacin party amma me ne aka compensate ta so kullun mata ana nuna musu yawa ana nuna su karfi ana nuna su muna wurin kafin ku an made the arena na politics immense world duniya na maza amma abinda zan ga maka ne cewa ba sa fituwa ban yadda ba suna fituwa
to barin koma gare ki madam Roda Jahota Hajiya ta yi magana akan waɗansu al'adu waɗansu ko a ce addini ne da sauransu waɗanda maza ke nuna ma mata cewa ba ku isa ku kai wannan gurin ba a wannan wayansu lokacin ana ba matan amma kuma wayansu lokacin kin ji bayanan da ta yi na cewa ana danniya akwai al'adu da ko kuma addini da ya danne mata ne a ce mata bai kamata a ce sarki ya zo ya durkusa ma mata ba saboda ta zama gwamna ko kuma da sauran irin waɗannan dai
a cikin addinin Krista dai ni ban ga wani haka ba domin ko a cikin lokacin Old Testament akwai matan da suka yi mulki a lokacin su so ni ban ga wani inda addini yace wai a danne mata kar wani yazo ya durkusa musu ba domin ko litafi ma ya fada a litafin Joel sura 2 yace Ubangiji ya ba da ruhun shi mai sarki bai ce ya ba ma maza kadai ba amma ya ce ya ba ma kowa da mata da maza da yara ya ba ma kowa duk wanda ya bude zuciyar shi ga Ubangiji saboda haka maza ne kawai ko al'adu ne wanda ake kokari yanzu a ga yanda za a magance shi shine yasa mata sun koma baya kuma a cikin maganar da ita dokar ta yi ina son kara cewa a mata kamar in kin an je constituency da ward election zaki gani a cikin delegates ba a cika sa mata maza ne yawancin delegates na party daga ward level zaki ga maza ne ko yanzu ne ma ko a wani wuri zaki ga nan mace guda daya amma mata ba a ba su daga wannan constituency nasu da ward level nasu ba a ba ma mata zarafi su zama delegates amma yanzu za mu sake fada musu cewa a sake yin wannan zabe na ward din domin mu mata mu samu shiga bisa ga wannan statistics da muke da shi so mata su yi kokari
to ai a batun delegate ma da kike yi abinda muka gani a zaben fidda gwani na wannan zabe da za a gudanar shine wannan naga wa'ansu da ido na delegate din ma idan sun je wurin zabe har ma waɗanda sun iya rubutu wa'ansu akan karba ne a rubuta sunayen kusan za a ce delegate din ma ba wani amfani suka yi sosai a wurin ba na zaben kira ga kaman mata da yake yawancin lokaci ma idan aka ce a za a baki 10,000 baki garin kaman za su iya cewa to shikenan tunda dai haka ne ni delegate din ma duk wanda kuka zaba ma ku zaba kawai
to sai ku biyo mu a mako mai zuwa domin jin abin da bakin namu ke cewa da gane da wannan kalubalen kafin nan a madadin Hajiya Binta Musa shugabar kungiyar hadin kan mabiya addinai daban-daban reshen jihar Plateau da ambassador Roda Godwill Jahota shugabar kungiyar mata Christian reshen jihar Plateau sai Dokas Lankati Suf, shugabar kungiyar ma'aikatan gwamnati a jihar Plateau mai Barin Gado, da ambasada Ridwan Jimat Imam Malami karkashin kungiyar jama'at Nasra Islam, sai kuma wakiliyarmu Zainab Babaji da ta jagoranci tattaunawa da kuma Jinde Hamza daidai da sautin shirin a madadin su duka. Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi dan su muke, ashe mu maza bayin muke,